أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله رضي الله عنكم وأنا مصلاتين عند ذا مفارة كرافوش كل تاب عندكما مكا أبنى واتو مكا صوتي شيني لتابنا رسالة wanda mun jima cikin wancan karatu muna fadin idan mutum ya takaita akan wannan littafi insha Allah ya samu abinda zai yi ibada daga bangare na tauhidi zuwa bangare na wato abinda ya shafi ibada da kuma mu'amala daidai mu dai insha Allah inda aka kiyaye to insha Allah ba za a samu matsala a rayuwa ba to shugabannin masallaci sun ga dacewa a sake maimaita wannan littafi din kuma hakan yana da muhimmancin gaske dake ko akan shin kadai muka tsaya kamar yanda muke fada ishe mu ibada sani ya zamu
wannan ba an dai jika bane jika ne ba matsi ba
dai tebe tebe
ko wallahi mutum ba zai kawo kashi
ɗaya azuzai to insha Allah dai zamu ci gaba da maimaita shi kuma babu ma wani matsala aka ce littafin shine ake karantawa a nan gaba ki da yan an gama haka ayi ta ci gaba ana maimaitawa shi a zona ba ayi shine matsala din eh amma ana yi insha Allah duran da aka yi za a tafi da wani abu sabo ko kuma a dada jaddada abinda da aka sani ko kuma a dada tuna abinda aka manta da shi to shi wannan littafi kamar yanda muka faɗa marubucinsa shine ake kira wato Abu Muhammad shine ake kiran shi da Abu Muhammad su suna amfani da laƙabi sosai sosai amma sunan shi Abdullahi bin Abi Zaid al-Qirawani wanda ya rasu a shekara ta 386 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane ko kashi kamar Imam Malik ya rasu a shekara na 146 shi kuma wannan 386 so kaga karni ne dai wanda suke kurkusa yawa to saboda haka littafi ne wanda yake ne girma kuma ya soma wannan littafi wato daga bangare na tauhidi kamar yadda nake faɗa mana wani aboki na muna magana da shi yace a wannan babi na tauhidi kadai an yi sharhi wannan babi na tauhidi wato littafai ɗaya har guda shida to kaga Allah kadai ya san iyakacin ilimin da shi wannan ya tara to kuma abin da yake wanzar da irin wannan alkhairi shine yi domin Allah inda zai dawo duniya yaga yanda ake karanta risala kadai zai yi mamakin masu karanta ta to ka dubi yanda dai littafi ya taho mana hannun muke ta karanta shi wannan ɗumbin shekaru sama da shekara 1000 ana karantawa to kaga irin wannan alkhairi shi ake so bawa ya bari wanda za a dinga cin gajiyan shi tun an san shi ya tafi babu wanda ya san shi babu wanda ya san ƴaƴan shi babu wanda ya san jikokinsa babu wani sai dai alkhairin ne aka sani yawan aka ce ka faɗi wani abu game da risala zaka ce littafi ne mai alkhairi wanda ya rubuta ta ko mutumin alkhairi ne ba ya ka ce ina jikokinsa baka san ina su ta ba to haka aiki na alkhairi yake Allah ya karba mana ayyukan da muke yi ya sanya alkhairi ciki to malam yace qala Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid al-Qirawani radiyallahu anhu yace alhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ma Allah Allah nan da shine zai fassara mana wane ne Allah anan shine allazi batada al-insana shine wanda ya kage halittan dan adam gabaki daya bi ni'matihi da ni'ima irin tashi wasawwarahu shine Allah nan da muke godewa wanda ya daidaita dan adam fil arhami a cikin mahaifa bi hikmatihi da hikima na ka dubi dan adam yanda yake a cikin mahaifa kuma yana da rai yana shakan numfashi yana cin abinci a cikin mahaifan to wannan hikima ce ta Allah sannan kuma yana mai iyo a cikin wannan mahaifan saboda ruwa ne ya tattare shi ko ta ko ina shi yasa inda zaka samu jariri ka wurga shi a ruwa jaririn da aka haife shi ka wurga shi a ruwa ba zai nitse ba saboda ya saba da swimming ya saba da iyo a cikin mahaifa mun gane ko to wannan hikima ne na Allah yanda ya ajiye shi dan adam din a cikin mahaifan to wai abin duk da ake so ka sani da yake kawo maka wannan shine ka san girman shi wannan Allah din ka san girman shi wanda ya daidaita wannan ya sanya shi a cikin mahaifa sannan wa abrazahu ila rifqihi sannan ya fitar da shi bayan ya daidaita shi a mahaifan zuwa wayansu lokaci sannan kuma aka fitar da shi wannan dan adam din wama yassarahu la umir rizqihi da abinda Allah ya yalwa ta mashi dan adam min rizqihi daga arzikin sa duka muna tafiya akan falala na Allah ne yo inda za a rike wannan iska din kadai to da dukkanin da faminti biyar za a so mai shiga wani yanayi ana tafiya har ka ga ma bamu mai motsi a cikin mu ba mai iya tashi ashe kage arziki ne na Allah ita kanta iska sannan gashi muna raye mu kwana mu tashi mu yi yawo mu yi tafiya mu yi kaza kai wa inta uduni matallahi la tuhsuha sannan bayan haka wa allamahu Allah nan fa wanda yace alhamdulillah godiya da yabo sun tabbata gare shi nan shine wannan wanda ya sanar da dan adam malam ya kun ya alam abinda bai sani ba kullum ilimi sabo ne kullum ana dada ƙarin ana dada samun sabo a cikin ilimin nan wato in kuma aka yi batu na ilimi suna da yawa kullum dada ƙari kake yi akan abin da ma ka sani yau wanda ya shahara da tuka mota inda zai sake hawa mota a yau sabon ilimi zai sake karuwa masa a yau ka duba daga kan me koyan keke duran da kawo keke sai ka samu ƙarin ilimi akan yanda ka iya tuka ta to haka za a yi tafiya haka kuma ba a kura ilimi malan ya kai wa kana fadlillahi alaihi azima lallai falalar Allah akan shi dan adam aziman ne girma ne so da haka Allah ya ɗaukaki dan adam sannan kuma ya fifita shi akan sauran halittu gabake daya Allah yace wala kar karramna bani adama wa hamallahu fil bar wal bahr lallai mun girmama dan adam mun dauke shi yake iya tafiya a birkan tudu da kuma cikin kogi gabake daya sai ka duba mafi yawa halittun da suke cikin kogi ba za su iya motsi akan kasa ba amma dan adam kai ne a kasa kai ne a ruwa kai ne a sama kai ne a iska ma gabaki ɗaya sai Allah ya ba mu wannan to falala ne yayi mana wanda wasu halittun ba za su iya ba yawa to wannan falala ne wanda Allah yayi mana kuma falalan Allah gare mu wato mai girma ne wannan bahu Allah shine ya fadakar da dan adam bi athari sanatihi wato ta gurabin yanda aka halicci dan adam din wannan shine fassarar da tafi dacewa athari sanatihi gurabin da aka halicci dan adam abinda ake nufi da gurabin da aka halicci dan adam wato yanda aka suranta shi kanshi dan adam din wannan kadai ya kamata in kai tunani kamar ka duba hannunka ka dubi irin wato amfani da yake yi maka duka in kuma aka ce babu hannu ɗayan to sai kaga gibin rashin wannan hannun ko a tafiyanka ko a gudu ko a aiki ko a kaza ko a kaza ko a kaza kai yanzu a ce ko ka fada amfanin hannunka kawai ka fada amfanin hannunka ba za ka iya kare shi ba
kai kaman ya tsunna
kaman ya tsunna ko wanne daya daga ciki
za ka yi amfani da shi amma in ba
daya sai daya yaji ya samu tayawa a wajen
shi guda biyar ne amma
su sai
hudu sai kaga
ba ma ya tsun shi kan shi wannan din gaban yatsun wanda ake ce mishi a mulla da larabci ba ga haddan shi yanzu kai datse mutum dan wannan ai shi ma da akwai diya a kai raƙuma uku ne da rabi da ɗaya bisa uku wannan gaban dan wannan nan jikin yatsun nan domin yatsun gabaki ɗaya raƙuma goma ne ya aka datse aka kaɗe wa mutum yatsa ɗaya to raƙumi goma ne to aka cire ɗaya bisa uku to haka za ka biya goma na ka saka shi uku ko wani suna faɗa ya yanke ma wani nan da ya sa baki sai da ya gutsira nan tas ya tofar to raƙuma uku da abin nan so to ka gani wannan shi ne wannan bahu bi atharu sun'ati ka duba halittar naka kai kanka dole ka gode ma Allah dole ka san akwai wanda ya yi wannan kuma ka san ba babanka ne ya yi shi so da babanka shi ma yana da irin shi maybe da babanka ne zai yi ka to watakila tunda hannu biyu muke da shi tunda shi baba ne ya kasance uku ko hudu ko a to za ka ba da abinda ba ka da shi ne ai za ka bayar wayas alunaka ma za yin fikin kul afuwa ko me za mu ci aka ce ku ba da abinda ya tsora daga cikin abinda kuke da shi sai ka ce to kai shi mai bayarwa ya kamata yana da su da yawa sai ba ka guda biyu a yanda babanka yake da shi ya nubi kafa biya kai shi ma kake da shi saboda haka Allah ne ya baka Allah ne ya to wannan ya fadakar da dan adam bi atharu sun'atihi wa azara ilahi sannan kuma ya kafa ma dan adam hanzari bi ma'ana ya yanke masa hanzari ala alsinatil mursalina akan harcen manzanni wanda wa'annan manzannin alkhiyarati sune zababbu min khalqihi daga cikin halittarsa saboda haka baka da ta cewa an riga an yanke duk wani hanzarin da zaka ce a ni ban sani ba a ni kaza a ni kaza an wuce wannan tunda an aiko maka manzo yanzu ya faɗa maka ga abinda zaka yi to wannan aikin shine fa muke karantawa har yanzu saboda mu gane wancan aikin da ake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba aiko mishi saboda ne in ba an aiko manzo ba to ai zaka ce kace mu ba mu sani ba mun gane ko shine ce Allah yake cewa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba mu kasance masu azabtar da wani ba har sai mun aiko da manzo ya zo yayi gargadi ga jama'a ko yau wanda ba aiko musu da manzo ba to wannan babu batun cewa za a azabtar da su saboda ba a riga an kafa hanzari a kansu ba ta kai an kafa hanzari a kanka an turo maka da manzo ga yanda za ka yi da addini ga abinda ake so ka yi ga abinda ba a so ka yi shine kuma ya taho mana har yanzu muke karanta su kuma manzannin nan su ne zababbu daga cikin halittar Allah gabaki daya mun gane ko to dole mu fahimci wannan fahada sai ya shiriya wane ne ya shiriya nan man waffaqahu duk wanda Allah ya datar da shi bi fadlihi da falalan shi shi yasa in ka samu kanka kai musulmi ne sai ka gode ma Allah Allah ya datar da kai falala ne kuma Allah ya maka mun gane ko ba wai kai ka fi wani bane falala ne Allah ya zabe ka sai ya datar da kai ka zamanto ka shiriya wa aballa sannan ya bace wane ne ya bace man khazalahu wanda Allah ya tabar da shi bi adlihi da adalci na Allah mun gane ko falala ne na Allah, Allah ya maka arzikin yin imani. Shi yasa in kawaye gari kana musulmi mai imani sai ka gode ma Allah. Ya Allah, mun gode maka da kai mu musulmai masu imani. To wancan wanda ya bace fa, ai duka halittar Allah ne. Sai ka ce Allah bai masa falala ba? A'a. Allah ya bar shi a batan shi da adalihi da adalcin shi. Adalci ne na Allah, saboda shi Allah wato mu din gabaki daya mutanen duniya din gabaki daya ba komai bane a gaban shi. Gabaki daya shine da mutanen duniyan da su taru da mutane da aljannu da komai su kasance ala atqa qalbi rajulin wahidin. A samu mutum ɗaya mai imani sai ya ce dukkanin duniya sun zamanto masu imani. To wannan imanin da suka yi zanto suke da imanin nan ba zai ƙara ma Allah komai ba a cikin mulkinsa. Wannan shi ne za ka gane girman Allah ɗin. Kuma da a ce dukkanin mutane gabaki ɗaya za su taru ala ashka qalbi rajulin wahidin a kan wato su taru a kan abin nan ashka wato zuciyar tafi shakawa tafi tsiyacewa kowa ya zama tantirin ɗan iska a doron ƙasa gabaki ɗaya kowa ba mutumin kirki ba ne. To wannan ma ba zai iya tauye komai daga cikin mulkin Allah ba. To sai ka san wannan sai ka gane girman shi Allah. Ai mun faɗa a nan, mun sha faɗa a nan, ba a nan kan duniya muke ba? Mun ce a cikin duniyoyin nan wanda ba a san iyakacinsu ba, akwai duniya ɗaya da za a tattara duniyan nan namu sama da ɗari a wurga a wata duniyan, ita ba komai ba ne da mu da abinda duniyan duk ya ɗauka. Kafin so to saboda haka Allah mai girma ne. Wa yassirul mu'minina lil-yusra, Allah shine mai sauƙaƙe ga mu'minai lil-yusra, da sauƙi. Sai ga ibadan nan wan suna ganin ta mai wahala, amma mu'mini da sauƙi ne a gare shi. Shi yasa duk wanda ka gan shi yana ya dimanci ibada na sallah, to wannan mu'mini ne. Saboda me? Ita ce ibada wanda tafi yawa a cikin abin da aka wajabta mai. Sai kuma aka samu kai kullum kana cikinta, to ai min babu aula kai wata ibada din. Kamar yanzu alal misali ibada na azumi wanda sai a shekara ne za a yi. Ai wanda da yadda wame yana yin sallah, to azumi ba zai bashi wahala ba. Ibada na aikin haji wanda sai a shekara ne ake yi, duka aikin haji gabaki ɗayan shi bai wuce a yi shi a cikin kwana uku ba. Gabaki ɗaya aikin hajjin ya ƙare bai wuce kwana uku, kwana huɗu an gama shi ba. Shi ne zai ba da wahala a kan sallan da za ka yi sau biyar a rana. Mun gane ko? Saboda haka duk wanda ka ga ya dawwama yana yin ana yin sallolin nan da shi, ya samu ma ƙarin fifiko. Ana kiran sallan zai bar abin da yake yi har ya zo a yi sallah da shi, a ce ya samu jam'i sallan shi a jam'i yake yi. Kai, wannan ba ƙaramin bawan Allah ba ne, ba kuma ƙaramin mumini ba ne. Allah ya taimake shi, akwai albarka a ciki. To amma a ce ba a yin sallah, to wannan ana gab da ajene yin ma kowace ibada da aka dora ma dan Adam. Amma wannan bawa yana yin sallah biyar, ba ma sallah biyar kadai ba, yana halattar jam'i a yi sallah da shi sau biyar a rana. Wallahi wannan ba karamin bawan Allah ba ne. Allah ya taimake shi, Allah ya masa falala, Allah ya masa lutufi, Allah yana san shi kuma da alkhairi. Ko mutumin alkhairi ne, musulmi ne, mumini ne shi wannan. Saboda daga sallah zuwa sallah, da kayi sallah nutsuwa ne, na alkhairi zai shige ka kafin zuwa wata sallah, kafin zuwa wata sallah, kafin zuwa wata sallah. To shi yasa mu dinga mu kasance masu saukin hali, mu kasance masu yafiya, mu kasance masu addu'a ma junan mu. To sawakewa ne da Allah har ya kawo. Sannan wa sharaha suduruhum, yayyalwata kirazansu lizikra, domin ambato shine ai wannan yin sallah din. Wala zikrillahi akbar. Fa aminu, saboda kai suka yi imani billahi da Allah. Bi alsinatihim, da harcen su suka furta cin imani da Allah, ma iqina, suna masu furuci da shi. Wa bi qulubihim, suka yi imani da Allah a zuciyarsu, mukhlisina, suna masu tsarkake wannan imani din. Wa bima atatkum bihi rusuluhu wa kutubu amina, sannan kuma suna masu aiki da abinda manzanni da kuma littattafai suka zo da shi. Wannan shine imani. Wa ta'allamu ma allamahum, wa waqafu, suka yi aiki da abinda suka sani. Sannan wa waqafu, suka tsaya inda ma haddalahum, inda aka yi musu iyaka. Wastaghnaw, suka wadatu bima ahallalahum, da abinda Allah ya halatta musu. Amma harrama alaihim, da abinda ya haramta musu. Wannan sune mu'minai. Abinda Allah ya halatta mana sun fi yawa akan abinda aka haramta mana. Mun gane ko? Abinda Allah ya halatta mana mu yi kaza, 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 sun fi yawa, sun ninninka abinda aka ce kada ka yi kaza, kada ka yi kaza, kada ka yi kaza, kada ka yi kaza. Saboda haka su mu'minai sai suka wadatu da abinda Allah ya halatta din gabaki daya. Suka kuma kame daga abinda Allah ya haramta gabaki daya. In ka ci abinda aka halatta, to mu koma kan abinci. Wanne ne aka haramta mana? Guda nawa ne? Duk ba za ka yi irin guda goma ba ciki. Cikin abinda aka haramta ba, ba za ka yi lissafa guda biyar ba. An haramta kaza da kaza da kaza da kaza da kaza, shikenan. Amma halal fa, wannan ma halal ne, wancan halal ne, wancan ma halal ne, wancan ma halal ne, wancan ma halal ne. Kai ma iyakaci wanda ka sani, ya shiga wata nahiya, ya ga ai abu kaza ma halal ne. Mun gane ko? Amma da karanta fa a daya, biyu, uku, an haramta kaza da kaza. Hurimat alaikum maitatu wa damu wa lamul khinzira ma uhillat li ghayrillahi wal munqanatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wa ma akala subu. Shikenan fa, an gama, an gama, an gama. An gama shikenan, a nan zaka yi ta lissafi, eh, su kenan an haramta da abinda suka yi kama da su, duk an haramta, shikenan magana ya kare.
To wasu abubuwan ma da aka haramta din, cikin abinda aka haramta ne, aka juya shi, aka ce kar ku yi haka, aka ji.
Aka ne.
Misali kamar giya.
Kamar giya? Aka gajiyar hatsi ne. Shi halal ne. Mun gane ko? Gero ne. To da kuka murƙa shi, ya koma wani abu ne, wannan kuma ya zama haram. Mun gane ko? To duk wa'annan abubuwa, wannan littafi zai karantar da mu wannan, wato shine ginshikin tauhidi. Ka san Allah, ka san girman shi, ka san baiwar da yayi maka, ka yi godiya akan ni'imansa, ka tsaya inda aka ce ka tsaya, kada ka yadda ka ketare wannan waje din. To wannan fa shine abin da ake nema a imani. Za mu dakata a nan insha Allah, gobe za mu dora daga inda malam ya soma. Amma wannan shine a takaice abinda malam ya faɗa, ya bude wannan littafi da shi. To akan wannan kadai a ce za a tsaya a fifige shi, a rarraba shi, a fukuto da ayoyi da suka yi magana akan shi. Ai, za a yi mujalladi nan gaba, wani zai zo ma ya rubuta sama da goma. Wannan kada ya isa a ce wannan shimfiɗan mu yi ta maimaita shi, kullum ma a zo a maimaita, ba za a gaji ba kullum, kuma sai an samu sabon abin da za a yi. Allah ya taimake mu, abin da muka karanta muka dace, Allah ya bamu lada a kai, inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.